Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya yaba wa matakin kasar Poland akan matsalar yan gudun hijira sakamakon mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, yayin da yake ziyara a kasar ta Poland a lokacin da Amurka ta ce da alamar Russia tana karkatar da aikin sojinta daga Kyiv, babban birnin Ukraine, zuwa gabashin kasar. Biden ya gana da ma'aikatan jin kai na kasar Poland da kuma sojojin Amurka da suke kai iyakar Ukraine. Kuna cikin fada tsakanin demokradiyya da 'yan mulkin mallaka, inji Biden, yayin da yake ganawa a Rezo tare da rundunar sojin Amurka ta 82 wanda ke tallafawa dubban sauran sojojin NATO a kasashen gabashi da suka hada da Poland da Lithuania da Latvia da Estonia da Bulgaria da kuma Romania. A hali da ake ciki kuma, sama da mutane miliyan 3,700 ne suka arce daga kasar Ukraine a cikin wata guda tun da Russia ta kai mata mamaya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ce ba a taba ganin irin wannan tserewan ba tun bayan yakin duniya na biyu. Kamar yadda ba a saba gani ba, wasu lauyoyin bakin haure sun ce kasashen sun karbe mutane cikin gaggawa. Galibin 'yan gudun hijirar Ukraine sun shiga kasashen Poland ne da Hungary da Romania da kuma Moldova. Yanzu Poland ce ta fi karban akasarin 'yan gudun hijiran. 'Yan Ukraine suna kuma kokarin zuwa ganin iyalansu a Amurka, kana tuni wasu da dama suka isa a iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta ce za ta dora takunkumai akan wasu 'yan Najeriya guda 6 da ke taimakawa kungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Ana zargin mutanen ne dai da ba da taimakon kayayyaki da tallafi ko kuma samar da kuɗi da wasu kaya ko kuwa gudunmuwar fasaha wurin samar da kaya ko aiki ga Boko Haram. A cewar wata takarda da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar ga 'yan jarida, waɗannan takunkumai za su hada mutanen kaiwa ga kadarorinsu da ke cikin Amurka ko kuma a ɗora hannu a kai. Kamfanonin Amurka kuma za a hana su yin kasuwanci da waɗannan mutane da za a sanya wa takunkumin. A ranar 14 ga watan Nuwamban shekarar 2013 ne aka tabbatar a hukumance cewa Boko Haram ta zama ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, kungiyar ita ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a yankunan arewaci da arewa maso gabashin kasar da kuma yankin tafkin Chadi, kama daga Kamaru, Chadi da kuma Nijar, waɗanda suka kashe dubban mutane tun cikin shekarar 2009. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren sabon makami mai linzami da zai iya ratsawa nahiyoyi. Tana mai cewa shugaba Kim Jong-un dan kansa ne ya jagoranci harba makamin a babban filin jirgin saman kasar. Kafofin yada labaran kasar sun nuna Kim sanye da rigar fata yana leƙowa ta tagar wani ginin sanya ido, yayin da makamin ya tashi a cikin wani yanayi na wuta a ranar Alhamis akan hanyar tafiyar jirgin sama a filin saukar jiragen saman kasa da kasa na Pyongyang. A wani rahoto da ya fitar da safiyar jiya Juma'a, kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce gwajin makami mai linzami na Hwasong 17 yana daga cikin kokarin da Koriya ta Arewa take yi na daƙile yakin nukiliya. A ƙarshe, kasar Indiya ta jaddada cewa maido da hulɗa tsakaninta da kasar China ya dogara ne akan maido da zaman lafiya akan iyakokinsu, yayin da ministan harkokin wajen China Wang Yi ya kai ziyara a birnin New Delhi a lokacin da China ta bayyana cewa ya kamata kasashen biyu su hada gwiwa wajen inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin da ma duniya baki ɗaya. Bayan tattaunawar sa'o'i 3 a jiya Juma'a, ministan harkokin wajen Indiya Subramanyam Jayashankar ya faɗa wa manema labarai cewa ya gaya wa takwararsa na China a dawa da sauƙiya da ke
faruwa. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya, na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalawa alheri ya gurin naku.
Lafiya lau ya mutan gida ya New York.
Lafiya kalau duk kowa lafiya kalau.
Ya tsohuwa. Tsohuwa da sahiya.
Masha Allah.
Tsohuwa na ana ƙara tsohuwa.
Yawwa.
Sai abin da ya gaba.
Gaskiya to Allah babu albarkacin su.
Abun amma muka ce Allah ba mu danshin sa.
Amin su mu amin.
Kai wannan zamanin hamburger na mu.
Malam.
Goma sai hankali.
Da corona virus.
Sai hankali. Allah ba mu lafiya da nisan kwana.
Amin.
Yau na ga aurayraki muke
gaskiya.
Haka ne mu je Niger ko ina aurayraki ake. Hala an fara zafi kenan ko ina.
Eh a kisan ana kusa da azumi din nan.
Eh tujurai ba sa son su.
Haka ne ba su da masu musu to.
Sai Allah ya sa ya dace.
Amin sun amin.
Sai baba bari mu faro takon daga Jos jihar Plateau inda iyalan Jonathan Gidado mai gida da na Odeyemi Samuel suke bikin daurin auren ƴaƴansu yau, wato ita Joy Tadakone Gidado da kuma Kayode Odeyemi, da jin sunayen nan ka san an yi zubin su ba ma
kwarai kuwa.
Eh, su waɗannan za a daura auren nasu ne kamar yadda na faɗa a yau din nan,
masha Allah,
a majami'ar kokin LCC da ke Rukuba Road a Jos kenan. Kuma za a yi walima a wani wurin walima da ake kiran shi Reni Balun, suke kusa da majami'ar kokin, headquarter kokin. Sai kuma aure na gaba wanda shi kuma za a yi shi mako mai zuwa ne baba, tsakanin iyalan barista da Mrs. Obadiah Tohomded da na Nde da Mrs. Julius Dewan. Za a daura auren ƴaƴansu Zen Emmanuel Tohomded da Rachel Reed Dewan, su kuma za a yi auren nasu ne kamar yadda na faɗa mako mai zuwa a Calvary Worship Center International da ke Sabon Bariki Junction Jos da ƙarfe 10:11 na safe. To Allah ba da ikon zuwa.
Amin sun ma amin.
Kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. To sai kuma aure na gaba baba, shi wannan wanda ya aiko mana da wannan gayyata ta da ya aiko mana da wannan saƙon aure baba.
Na'am.
Ya sa sunaye cike da takardar na ma kasa fahimta
to
wane ne wane. Amma dai bisa ga dukkan alamu wani likita ne yace a ƙauyen su zai yi aure, ko kuma a ƙaramar hukumar su to, wato Ibrahim Iro Modake ma'aikaci a Kode Radio, tunda dai dan uwanmu ne dan
jami'ar
Radio International Abuja. Yace yawa, to yace iyalan Malam Musa Salihu Bawa ke kura da ke karamar hukumar Awe jihar Nasarawa, da na Alhaji Abbas Abdullahi Abuza Cinkai da shi kuma da yake karamar hukumar Rukare a jihar Taraba, za a daura auren ƴaƴansu Dr. Sharif Musa Salisu wanda shine likita a karamar hukumar tasin kenan da amaryarsa malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai to sai dai yace za a daura wannan auren ne a yau Asabar baba amma kamar yadda na faɗa yayi ta ambato sunan wani da wani ni ban ma gane abin da
yake
sai kuma kasa
tunda dai an gano likita ne shike dan
to amma sai auren nan yau ne a baba ba inda za a yi to an bar ku kuita
kuma bai yiwa a ce a je asibiti dan za a yi daurar auren
ba za a je yau kun je asibiti ba likita dan zai aure yau
gaskiya
to Dr. Sharif Musa Salisu da Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai Allah ya sa an yi wannan za a wada aure a daji Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma Alhaji Mustapha Kadi Ummani wanda shi kuma za a aure da ɗansa Abubakar Mustapha Kadi a yau dinnan Asabar a birnin Yamai sai kuma Ila Jikan ta Jimba wanda shi kuma ke aure da ƴarsa Nana Aishatu ita kuma za a yi auren ne gobe Lahadi a shi ma a birnin Yamai sai dai ku mutanen birnin Yamai duk inda kuka je ku kasa kunne ku je a birnin Yamai na aina ne ake auren raki tunda dai ba faɗe wace unguwa a wannan gida ko a ina ne za a yi auren nan ba an dai ce a birnin Yamai to Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace baba kamar yadda nace yau fa shi yasa muka buɗe
eh haka ne wannan kakar
aure ne
to ji kuma bari in faru wannawa gaisuwar taya murnan daga jihar Plateau Nigeria gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Hamisu Abubakar da na Malam Salihu Abdullahi Gurum na daurar auren ƴaƴansu Hussein Hamisu Abubakar da amaryarsa Aishatu Abdullahi Dauda Salihu Gurum kuma komandan Fitiyanu Islam kenan wanda za a daura a yau Asabar da misalin karfe 11 na safe a 134/3 ED Mai Barkodun Street a kusa da New Market a Jos akwai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Hajiya Amina Mustapha Goni murna na daurin auren ƴarta Fatima Mustapha Goni da angunta Sadiq Muhammad Rijiya wanda aka daura an riga an daura a jiya kenan an daura ne a 37 Sands Carey Crescent a Old GRA Maiduguri to Allah ba su zaman lafiya da zuri'a tayyiba wannan auren kuma an daura a makon da ya gabata muna mika musu gaisuwan taya murna wato Ibrahim Umar Abdullahi IB da amaryarsa Rahama Awalu Muhammad Hajo wanda aka daura auren su a makon da ya gabata a masallacin Murtala Hausawa Sabon Titi Kano Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba sannan gaisuwar bangajiya zuwa ga baki da suka fito daga kasar Ghana suka halarci wannan auren da aka yi farko Hajiya Berin Usu da Hajiya Husaina mai kosai USA kenan da Hajiya Moda Tema da kuma Hajiya Saudan Papa da Hajiya Salamat Agents da Hajiya Hausatu Mai Itire sai kuma Yusuf Amudaji wanda ya fito jihar Kebbi da kuma Muhammad Sani a Kano da Malam Bala Tela Fage a Kano to sannan kuma da manyan baki da suka fito daga jihar Katsina da suka hada da Alhaji Audu Mashi da matarsa Hajiya Hajara Mashi to ana godiya tare da mika muku bangajiya I don't know.
gaba bari kuma mu je bangaren gaishe-gaishe za mu fara da mika gaisuwar fatan alheri ta Abore Huce zuwa ga Alhaji Abubakar Mu'azu Ambuka Abinni Yamai da Abba dan Ilela da Almu Kanan dan Ladi da Lawali Hukuma da Aminu Yaro da Mustafa dan Hajiya sai Alhaji Abubakar Musa Taylor da Abdurrahman Mai Hula sai Ahmadu Mamman da Aliyu Yaro da suwar Abare Huce zuwa ga Salisu Mai Kase da Alhaji Malami Yar Abba da Usman dan Kano sai gaisuwa zuwa ga Ustaz Musa Amiru Hilin Jirgi da Rabi Suleiman da Mariyama Idi Rabba da suwar Abare Huce zuwa ga Ruqayyatu Kalba da Shamsiya Sabo da Tsoho Abdu Guzai da matarsa Hajiya Zainab dukkan su a Birnin Yamai da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwa a Bari Huce daga Aishatu Baijego matar Baffa Haruna Bajuga a Bajuga jihar Gombe. Tace assalamu alaikum, ina gaida mama ta Hajiya Falmata da mahaifina Alhaji Maji Sangaru da sarkata mama da sarki na Alhaji Haruna Daba da mijina comrade da Malam Ustaz da Alaramma da Dr. Baffa Haruna Bajuga da abokin mijina Haladu Musa Bajuga da Cindo Kwasa Mai Kaji Sagaru da a ƙarshe ina taya yarmu Ummul Khairi Baffa Haruna Bajuga murdan cika shekara ɗaya a duniya. To Allah raya Ummul Khairi.
Amin sun mu'aminto baba, bari mu dire da wannan takarda da ke hannuna. Idan ka lura yau Nijar ya da zango baba.
Eh da nakula
ne yau ni can mota ta dire ne a dawo lafiya.
Eh kwarai kuwa, ai mu ba mu bari can ba, muna nan har yanzu muna can.
To a gaisuwa Bari Huce zuwa ga Ali Zakari Wanzamin Zamani da Nuhu Abdu Magaji dan kasuwa sai Jaffa Sarkin Yaki da Muhammadu Ons da Turaki Taylor sai Habibu Mai Fanta da Sheikh Malam Rabi'u Umaru alƙalin birnin Kwanni da Usman Foto Shawa sai Sarki Dan Tarke da Mamman Dan Fulani Mai Taba da Abdu Dan Kinga sai Sule Troubles da Zainabu Albora gaisuwa Bari Huce zuwa ga Hajiya Rabi Hassan yar majalisar dokokin ƙasa da Mamman Dan Doki da kuma Gambo Adamu dukkan su a Birnin Kwanni da fatar an tashi lafiya. To baba, kamar yadda muke cewa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabin da nan za mu dire a wannan zango sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna
mana insha Allah.
yau labarin da zan baka ko labari ne ko hannunka mai sanda ne zai ko dai kai na baka na fada ka yanke hukunci daga
lalle ne kakkade ai dukar kwano
daga Alhaji Umar ne fore ba gashuwa
to
ko yace wai wani mutum kullun zai ta zage shugabanni kullun ya ta zage shugabanni inda ya zauna ba shi da wata bugana sai zagin su da ya faru da bai ji daɗin shi ba sai ya ta zagin shugabanni
lallai
shi nan wata rana wani babban mutum yana kamar a ce irin wanda suke shigewa mota sun je sayan tsiran nan ya ji dai ana kai wannan mutum yana inda ya shiga ba nan zai fita ba yana ta zagin shugabanni sai mutumin nan abin ya dame shi sai ya zo ya ce mishi kai malam wai menene shugabannin nan ne suka baka ne kake ta zagin su sai ya kara yace ai ba su da adalci ba su da azalci a zalimai ne kaza 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 kenan sai shi wadan shugaban sai ya shirya wata rana sai ya sa aka kira mishi shi a ofishin shi inda shi bai saba zuwa wurin manya ba
eh bai saba zuwa wurin manya haka ne
irin su ba sa shiga irin manyan ofisoshin nan ya samu aka kira shi shikenan ya tafi yana bari dai ya ji menene aka kira shi to da shugaban ya kira ya kira shi sai ya bashi kamar da sunan aika ya kira wani mai acaba ya hada su yace ku kai abu kaza wuri kaza shikenan suka tafi da suka tafi suka dawo sai yace mashi mai acaba ya tsaya a waje sai yace a kira mishi wannan bawan Allah mai yawan zage shugabanni sai shikenan sai ya dauki 10,000 yace ya ba ya dauki 20,000 yace ka dauki 10,000 ka je ka ba dan acaban nan 10,000 sai wannan mutum ya karba 20,000 baba
sai
ya fita tunda shi bai acaba bai san yadda an yi haka
bai san haka abin da ya faru ba
sai ya fita ya kaikaita ya kaici ido ya kaikaici ido ya ga dai ba ni kallon shi ya zara dama an riga an raba su biyu ya dauki 10 shi dama ya saka aljihun shi ya rike wannan a hannu kamar ya kai ya duba nan ya duba can ba wanda yake kallon shi sai ya zaro 1,000 a cikin 10,000 nan sai yawa sai ya aje 9,000 a cikin aljihun shi daya ya rike 10,000 fita sai ya ba mai acaba ya ce gashi ranka ya dade ya ce mu a baka ya ba mu yana godiya wancan mai acaba bai san anya ya gode ya gode ya gode
shi jin dadi ma zai
yi yawa yana jin dadi sai zai buga mashin ya tashi sai ga dan aika ya zai ce ranka yalla ba yana neman ka shi mai acaban sai shikenan mai acaba ya shiga sai yana cewa nagode yana godiya yana godiya aka ce nawa ka bashi yace an bashi 1,000 yana godiya yana karu godiya sai aka kira aka sai a kira a sake kira wancan
mai zagin manya
shi ne manya saboda yan masu cin amana marasa adalci kaza 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 to shikenan sai Alhaji ya ce mishi ai dama ya ga talauci shi dama niyyar shi shine zai ba su 1,000,000 ne to amma tunda ya ba su 10,000 ya je sa ya kunshe 9,000 aljihu to ya ci rabon shi sai ya dauki 1,000,000 ya ba dan acaba
mai acaba
kai to baba shi fore baga shi yace in kai ne ya zaka yi
wanda ai ba magana ai mutum ka riga kai kai hada da ake mutum ya shuka alkhairi
eh wato wai to shi da nake cewa ko hadin ka mai sanda ne ko ya ne domin kullum baba aka faɗi cewa ko shugabanni sun yi kaza ko shugabanni sun yi kaza akwai da me sai da ka ya buga mudu karkashi saboda ya tudu in aka zuba ya cika da sai ne ce to ko dai ya nuka mai sanda yake ba talakawa ne to an kusa zaɗi
kwarai kuwa
a Najeriya ne
ai wasu ba su samu ba ne shi yasa ba a sauko zuwa ne ba
yawa to fore ba gashuwa muna godiya da wannan labari an kusa zaɓe to bari mu ga ko wannan labarin da aka zai tasiri idan aka je zaɓe
Allah sa
da gaba da ba juli da daga ba da hannu sabili da aka tilas bija burki da yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri.
Alheri ce muka fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Ni kauna burin masoyi da wuri ji dariya, ni ke ne ke waya ni soyayya karo.
Wannan shirin na zuwanku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.